Jimlar caji 38 ne aka tuhumci Mr. Paul Oni guda cikin manyan masu kitsa yadda aka rinka satar ƴaƴan mutane daga Kano kuma aka yi safarar su zuwa jihohin Anambra da Enugu inda ake cinikayyar su tare da sauya musu suna da ma addinansu. Bayan da kotun ta tabbatar da laifukan akan Mr. Paul kuma ya amsa dukkanin caji 38 din, alƙalin kotun Justice Juwaira Yusuf Ali ta yanke hukuncin shekaru 104 a gidan yari ga Mr. Paul. Mai shari'a ta kasa jerin laifukan zuwa rukuni uku, inda kashi na ɗaya da na biyu suka kunshi caji 12, kuma kowanne ke ɗauke da hukuncin shekara 7, jimlatan shekaru 84 kenan. Kana rukuni na uku na kunshe da caji 5 ne, kowanne guda ke ɗauke da hukuncin shekaru 4, wato shekaru 20 kenan a gidan kaso. Baya ga haka, mai shari'a ta tilasta Mr. Paul ya biya tarar naira 100,000. Yanzu haka dai iyayen yaron sun bayyana farin ciki da wannan hukunci na kotu. Malam Sha'ibu Ibrahim Attajiri shine sakataren kungiyarsu.
Sai dai roƙonmu ko fatanmu dai akan wannan gaba, tu hukumomi su ji tsoron Allah su rika bibiya domin sanin ina ma shi makomar wanda aka yi mu hukuncin yake. Domin mun sha karo da irin waɗannan matsalolin a kama mai laifi ya ansa laifinsa a yanke masa hukunci daga baya waɗansu abubuwa su biyo baya kamar abin da ya faru akan case din ita Amina Gara. Wadda ita ce ummul aba'isin jawo ma wannan gabar da ake ciki har Allah ya bayyana Paul a matsayin mutumin da aka kama shi da yara. An kama Amina Gara da laifi kuma har izuwa wannan gabar da ake ciki babu Amina Gara, babu labarin Amina Gara.
Iyayen yaran sun buƙaci gwamnati ta ƙara ƙaimi wajen lalubo ragowar ƴaƴansu da ke hannun miyagu, musamman batun nan na sakamakon gwajin kwayar halitta ta DNA da aka yi wa wasu daga cikin su.
Akwai wanda suka yi tarayya akan ɗa guda ɗaya, kowa yana claiming cewar ɗansa ne. An je garin Anambra an ɗauki kwayoyi an yi gwajin halitta na yara, amma aikin ba a garin Anambra aka yi shi ba, a garin Kaduna aka yi shi. Halin da muke ciki a yanzu mun kai aƙalla wata 5 zuwa 7 muna zaman dakon jiran wannan DNA. Kawai dai ana ce mana mu yi hakuri ne za a kawo.
Justice Wadarano mai ritaya da ke zaman shugaban kwamitin bincike da sanya ido na gwamnati akan wannan batu ya yi ƙarin bayani.
To DNA ɗin nan yanzu an yi wajen mutum 7 na mutum 3 ne kawai ya rage. DNA muna da result ɗinsa kwata-kwata, amma sai mun haɗa guda duk gaba ɗaya na mutum 3 nan masu an yi ba da daɗewa ba. So muke akwai gaskiya dole mu faɗa nan muna neman ka san abu ne dole sai da involvement na su jami'an tsaro musamman 'yan sanda. To mun rubuta daga mu commission namu cewa 'yan sanda su sakwasu ba da takardar da za a tafi da waɗannan gwamnati, su muke jira kawai.
Kamar jan kafar da ake samu ko ba kwa samun haɗin kan da ya dace ne daga wurin 'yan sanda?
Wannan dai gaskiya da mun ga mai sun da dalili ba, amma dai su iyayen yaran ma muka sa su dinga bin wannan takardar. Su iyayen yaran kansu saboda suna ganin kamar tikela ko daga wajen resources ba sun da dalili ba.
Justice Wadarano kenan mai ritaya, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.